Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
To Murtala, kasashe na garzayawa karshen babban birnin Sudan don kwashe jami'an diplomasiya da 'yan kasar su, yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ba sa ga maciji. A halin da ake ciki, rukunin farko na 'yan kasar Somalia da suka tsere daga rikicin na Sudan sun isa kasar Habasha. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka da ake kira USAID ta tura wata tawagar kwararru wajen fannin taimakawa a lokacin bala'i zuwa Sudan don tsara ayyukan jin kai.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni, za ku ji cewa yayin da yaki yake ƙara ƙazanta a ƙasar Sudan, Najeriya na fuskantar babban ƙalubale na kwaso ɗinbin 'yan ƙasar ta da ke makale a Sudan ɗin.
Dan asali za a bi a tona gawaye dan Najeriya a Sudan, za a kirga mutum bai gaza miliyan 8 ba, saboda haka jagarin wato matsala ce Najeriya take da
A jamhuriyar Niger, wani sabon cece-kuce ya barke a yayin da wata kotu ta ba da rahoton arziki da kadarorin da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar suka mallaka.
Duk talaucin Niger da arzikin horenshi, a ce ministorinmu suna da arziki kamar na ministorin horenshi, abin yana ba da tsoro.
Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan neman afuwa da shugaban Najeriya mai barin gado Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan kasar. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirinmu na ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Babangida Jibril ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasashe na garzayawa Khartoum babban birnin Sudan don kwashe jami'an diplomasiya da 'yan kasar su, yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ba sa ga maciji. Kasashen Canada, Masar, Faransa, Jamus, Italiya, Sweden da kuma Amurka na daga cikin kasashen da ke amfani da jiragen sama da ayarin motoci wajen fitar da 'yan kasashen waje daga Sudan. Mutane fiye da 420 ne aka kashe zuwa yanzu, yayin da dubban wasu kuma suka jakkata. 'Yan Sudan dai na gwagwarmayar samawa kansu abubuwa a daidai lokacin da ake fuskantar katsewar wutar lantarki da intanet. Wasu 'yan kasar ta Sudan sun ɗauki matakin bi ta hanyoyi masu tattare da haɗarin gaske a cikin motoci don gujewa faɗan. A halin da ake ciki, rukunin farko na 'yan kasar Somalia da suka tsere daga rikicin Sudan sun isa kasar Habasha, a cewar jami'an Somalia. 'Yan Somalia 27 ciki har da mata 4 ne suka isa Habasha bayan da suka tsallaka garin Matema da ke kan iyaka ranar Juma'a, abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ya shaidawa muryar Amurka kenan. Ɗaya daga cikin mutanen shine tsohon ɗan jaridar BBC a Somalia, Abdusalam Hariri, wanda ya je birnin Khartoum a ranar 5 ga watan Afrilu domin halartar taron tunawa da fitaccen mawaƙin Somalia marigayi Muhammad Suleiman Tubek. A wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka, Hariri ya ce yana daga cikin dubban mutane da suka hada da 'yan kasar waje da kuma baki, wato 'yan kasar da baki da suka fice kasar a lokacin da aka tsagaita wuta tsawon sa'o'i 24 ranar 19 ga watan nan na Afrilu. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka da ake kira USAID ta tura wata tawagar kwararru wajen taimakawa a lokacin bala'i zuwa Sudan don tsara ayyukan jin kai, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a kasar, a cewar shugabar hukumar ta USAID Samantha Power. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Ms. Power ta ce tawagar za ta yi aiki daga Kenya a matakin farko. Ta kara da cewa kwararrun na aiki da kasashen duniya da abokan hulɗa don gano abubuwan da aka fi bukata a can da kuma kai agajin jin kan lami lafiya. Ms. Power ta ce Amurka na shirin tura taimakon agaji ga al'ummar Sudan da yakin kasar ya ritsa da su. Rikicin da ya barke kwanaki 8 da suka wuce tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF ya janyo tashin hankalin jan kai tare da kashe daruruwan mutane miliyoyin yan Sudan kuma suka makali a yankin ba tare da samun muhimman abubuwa ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. Kamar yadda aka ji gwamnatin Najeriya na cikin kasashen da suke kokarin wato kwashe yan kasar su dake Sudan inda yayin da yaki yake kara kazamta inda gwamnatin kasar ta ce ta shirya dukkan matakan da suka wajaba domin ceto yan kasar waɗanda suka makale a Sudan duk da yake dai jami'ai na cewa akwai babban kalubale. A tattaunawar su da wakilin mu Umar Faruk Musa babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin ta Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana tsari da hanyoyin da ake bi domin dawo da 'yan kasar da ke Sudan gida lami lafiya.
Tun da wannan suna ta barke Najeriya shugabanci a nan kasar kowa hankalinsa a tashe yake. Musamman idan ka duba cewa ba kamar kasashe irin na Turai da ake magana sun tura dan jirgi mai saukar kungulu ko wani dan karamin jirgin ruwa ya je ya tsane mutanensa na ofishin wakilci wanda wani mutum 10 or 15 ba in sun yawa su kai 20. Al'umma 'yan Najeriya da Sudan ba karamin yawa ne da su ba ɗalibai kawai 5,500 wanda ma'aikata daban-daban da suke aika ofishin gwamnatin jakadanci na Najeriya da ke Karatu. Wanda haka dangantakar Najeriya da Sudan akwai kididdiga da ke nuna cewa dan asali za a bi a tona a ga waye dan Najeriya a Sudan za a kirga mutum bai gaza miliyan 8 ba saboda haka gagarumin wato matsala ce Najeriya ta fuskanta. Abinda ake ciki yanzu an nemi izini da gwamnatin soja da ke mulki a Sudan su buɗe kafa hanya da za a bada tsoro a kanta a fara fitar mutane. Najeriya ta shirya akwai jiragen sama da suke shiri za su an kai ita yadda kwata karfin dama ba ku ya kofin da aiki saboda nan ne inda ake taba ta kashi jirgi da yake gurin mu akwai da yawa daga kokoli saboda haka sai an ɗauki mutane a mota an kai su wani gari mai nisa wajen kilomita 800 out of Sudan a kasa jirgi kamar kasa saboda haka wannan tafarki da ake ce a fito da mutane shi ne ake fatan su gwamnatin Sudan su ba da garanti za su ba da tsaro da 'yan Najeriya su fito a fuci da su. Yau ranar Litinin dinna ana fata cewa za a fara haɗa kan 'yan Najeriya ana fitar da su a kai wurin da yake a babu wannan tashin hankali da yake gudana a tsakar.
To akwai wani tsari na wucin gadi na katakwana da ake a yanzu domin taimakawa 'yan Najeriya musamman ɗalibai da ke can waɗanda ba ruwa ba abinci ba sadarwa ba wata hanya da za su iya rayuwa cikin koda ɗan sukuni ɗan kaɗan ne?
Shi ofishi na jakadanci na Najeriya ba kamar na sauran ƙasashe ba. Najeriya har yanzu ba ta kwashe jami'ai da cewacinci a Khartoum ba kuma sun ba da sanarwa kafofi daban-daban har da dandali na WhatsApp wanda duwar ɗan Najeriya cikin wani hali zai iya ba da rahoto a cikin wannan dandali na tattaunawa don a ga irin wani irin taimako za a yi. Mu dai da kenan a Abuja muna sanar da cewa ofishin jakadanci na Najeriya da ke can ƙididdigensu na buƙatu iri daban-daban kuɗaɗe ne kayan aiki da duk suke buƙata wanda za a biya mota wanda za a ba da abinci wanda za a yi jirgin sama duka yana gaban gwamnati kuma gwamnati cikin Muhammadu Buhari ba za ta fasa ba saboda ana ba da fifiko ga rayuwa da Najeriya da ke wannan mawuyacin hali.
Akwai wani shiri na tazara mai tsawo da Najeriya ke fatar ta taka rawa gurin samar da zaman lafiya a Sudan din?
Wannan nauyi ne da ke kan ƙungiyar haɗin kan Afirka wanda kuma Najeriya ana sauraron ta sosai a cikin wannan kungiya kuma tuni shugaba Muhammadu Buhari ya ba da kalamu masu ƙarfi na Allah wuri da wannan tuna kuma da kira da cewa da makota na Sudan da kungiyar haɗin kan Afirka African Union a zo a tattaru don a tabbatar cewa wannan tuna ta ɓarke an yi maganinta.
Tabarilla Malam Garba Shehu ke na aka saurara kakakin fadar shugaban kasar Najeriya a tattaunawar su da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin babban jami'in kula da manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yayin da ake ci gaba da samun sabani game da wani shiri na sama wa Ukraine matakaman da take bukata yana da kwarin gwiwa kasashe mambobin kungiyar za su yanke hukunci akan sauran bayanai. Borrell ya fadawa manema labarai a Luxembourg yayin da ya isa wani taron ministocin harkokin waje na kasashen EU cewa yana da tabbacin kowa zai fahimci cewa suna cikin wani yanayi da ke bukatar matakin gaggawa. Daga baya, bayan da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya yi jawabi a taron ta bidiyo ta shafinsa na Twitter, Borrell ya rubuta cewa hanyar da ta fi dacewa a dakatar da yakin ita ce Rasha ta daina yakin ta kuma janye daga yankin Ukraine. A yau Litinin aka cika shekaru 10 da rugujewar ginin masana'antar tufafin Rana Plaza da ke kasar Bangladesh, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,000. Bala'in ya nuna wa duniya mummunan yanayin aiki da ma'aikatan masana'antar suka jurewa. Waɗanda suka tsira daga bala'in, wasunsu sun samu nakasa. A yau Litinin a birnin Dhaka sun fito don ajiye furanni a wurin da aka samu asarar rayukan da dama shekaru 10 da suka wuce. Yayin da yanayin rayuwarsu ya canza gaba ɗaya, ba a hukunta masu masana'antar da masu ginin ba yadda ya kamata, saboda yadda tsarin kotunan ƙasar ke tafiyar hawainiya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, wani sabon cece-kuce ya barke bayan da kotun kula da yadda ake sarrafa arzikin ƙasa ta bayyana rahoton bincike kan dukiyar da ta fitar, wato kan dukiya da ta fitar na wato ta fitar hankali da kadarorin da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar suka mallaka, yayin da wasu ke fassara lamarin da alamun tubalin cin hanci da wawurar dukiyar kasa da jam'iyyar PNDS mai mulki ta shimfiɗa. A bangare ɗaya kuma wasu na cewa hasada ce kawai ta bambancin siyasa. Daga Yamai ga rahoton Sule Mumuni Barma.
A rahoton da ta fitar a ƙarshen mako dangane da binciken da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta ta gudanar a kowace shekara, kotun Kurde Kont mai kula da yadda aka kashe kuɗaɗen ƙasa ta wallafa bayanan kadarorin wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati. Dukiya mafi yawa da wani jami'in ya mallaka ta haura biliyan ko kuma miliyar 7 na sefa, yayin da mafi ƙarancin abin da wasu suka mallaka ya doshi miliyan 100. Darajin kare haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar FSCN Abdi Idi, wanda ya halarci zaman gabatar da wannan rahoto, na cike da mamakin abubuwan da ya ji.
Duk talaucin Niger da arzikin horon shi, a ce ministorinmu suna da arziki kamar na ministorin horon shi, abin yana ba da tsoro. Akwai wanda ma ya ƙara kuɗin shi bisa kashi 110, daga miliyan 100 ya kai miliyan 200 da wani abu. Kuɗin bayan Allah, ina ya samu wannan kuɗi? Irin wanga mutanen bai kamata a ce suna cikin gwamnati.
Shugaban kungiyar Turnon Lafage Michael Zodi na cewa bayanan wannan rahoto abu ne da ke tabbatar da yadda siyasa ta zama kasuwanci a 'yan shekarun nan a Nishar. Kasar da jam'iyyar PNDS tarayya da kawayenta ke juya al'amura ya san ransu, in ji shi.
Shugaban kasa da aka nada shi cikin jawabin shi yake ba sani ba sabo, amma mun gano bai iya wannan hukumci da ya kamata ya yi ma wanda ba suna dauka arzikin suna sa cikin aljihun, bai iya yin shi dan kungiyoyin siyasa suka taro suka kawo shi, kowa bai so a taba nashi, in ya taba shi kaman zai rage mishi karhi.
Wannan ba shine karan farko da kotun Kurde Kont ke bankado bayanan ban al'ajabi ba, wanda kuma daga bisani ba wani matakin da ke biyo baya. Mafari kenan ɗan fafa daga ke jan hankula.
Demokrasi da muke yi kamar yadda Amasaru suke yi ne, in kasashen Turai ne, bai yiwuwa ka samu arziki ba a san ina ka samu shi. Shugabanninmu wanda suke bata mun arziki ya kamata a kai su koki, wanda ya yi laihin shi a yi mishi hukumci daidai da laihi da ya yi. In ba an tashi sai an daka ne a hana wannan irin haloli, abin bai yi.
Jigo a kungiyar matasan PNDS tarayya ta ƙasa Sahanin Muhammadu, wanda ya musanta zargin da ake yi wa jam'iyyarsu da shimfiɗa tsarin kashe mu raba, na mai tunatarwa akan wasu matakan yaƙi da cin hanci da shugabanninta suka ɗauka daga ɗarewarsu ka raga kawo wannan lokaci.
abubuwa ne wanda mutane suna hudi kawai na son rai don wasu kawai sun lakanci kawai su yadda za su yi su bata wani suna ko wani abu mai kama da haka nan. Mai girma shugaban kasa tun wanda Allah ya kawo shi bisa karagar mulkin nan ko kowa yake bisa ga ganin cewa da an samu an ci karhin wannan abu kuma duk wannan shekaru 10 da jam'iyyar mu tana mulki kowa ya gani irin hukumomi wanda an ka saka dan saboda a tabbatar da cewa da an rage wannan cin hanci da rashawa da cikin tsarin ta yadda rayuwa a kasa tsari ne muke na doka ta kasa kuma ba wanda ya karhin doka
wani abin da ya haifar da dambarwa a rahoton na kurde kont na 2022 shine yadda wasu manyan jami'ai suka ki sanar da ita kadarorin da suka mallaka akan lokaci wasu ma sun yi burusu da umarninta abin da yasa ayyukan kare demokradiya ke ganin ya zama wajibi a kullo da dokar da za ta kara wa kotun hurumin bin diddigin laifukan da ta gano a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. An sami mabambantan ra'ayoyi kan bukatar da shugaba Buhari ya yi wa jama'a 'yan kasar waɗanda suke ganin ya yi musu ba daidai ba da su yafe masa. A lokacin gaisuwar idin karamar sallah da al'ummar Abuja ƙarƙashin jagorancin ministan Abuja Muhammad Musa Bello suka kai a fadar Aso Rock, shugaban ya nemi afuwar jama'a a kusan shekaru 8 da ya yi yana mulkin kasar. Wakilin mu Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da rahoto.
Hakikatun bayyanar wannan labari na neman afuwa wasu ke cewa Allah ya fi kowa yayin da wasu ke mamakin neman afuwar don suna ɗaukar shugaban a matsayin wanda baya nadamar duk matakan da gwamnatinsa ta ɗauka kazalika yakan toshe kunne daga duk ƙorafe-ƙorafen da jama'a ke yi ga irin su dattijo Husaini Gariko da ya shafa fitukar ɗan arewa ya zauna kan mulki ya ce gaskiya 'yan arewa in ka ɗebe 'yan jari hujja ba su amfana da mulkin shugaba Buhari ba
duk da cewar ɗan arewa ne yake mulki yanzu mun samu kanmu a cikin halin ha'ula'i amma duk da haka wannan ba za ta saka kuma mu sake fargajiya ji saboda yanzu a halin da muka shiga duk waɗanda suka sha wahala aka tallafi jama'iyyar nan ta kawo gaci a yanzu babu wani mutum ɗaya da yake cikin wannan gwamnatin ake damawa da shi mahauci kowa yanka sani ya faɗi ya yi asara ba za ta na yafawa ba domin in yana yin wata ran zai zo ciri ba akan naman da yake yankawa
shi kuma kakakin sarkin kafe a jihar Nasarawa Yahaya Shafale ya tuno wahalar da mutane suka sha ne wajen canjin kuɗin da ba a canja ba inda ƙarshe aka dawo amfani da tsoffin kuɗi bayan mutane sun galabaita
man Nasir a gaba na a asibiti na ga mata da ta mutu ga ta da ciki kuma cikin na ƴaƴa uku ne amma saboda an kawo ta za mata aiki aka ce mijin nan ya je ya biya kuɗi ya je wurin biyan kudi suka ce ba za su karfi tsohon kudi ba zai yi transfer suka ce transfer bai tafiya matan nan ana ji ana gani ta mutu ta bar duniya
anan kake
Allah ba samu ranta ba ballantana ƴaƴa uku
masu wazi irin su Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sun yi wa shugaban fatan alheri ne da neman yafewar ubangiji
shugaba Muhammadu Fari abubuwa da yi na kirki na daidai masu amfani da al'umma suka ji dadi muna addu'a Allah madaukin sarki ya karba masa kuraren da ya samu matsala matsayin sa na dan adam to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi ikon gyara abin da zai iya gyarawa ƴan kwanakin da suka saura abin da kuma ya gagara muna fata Allah madaukin sarki ya gafarta masa sannan shi sabon shugaba mai shigowa Bola Ahmad Tinubu abubuwan da gwamnatin baya ta yi daidai Allah ya bashi ikon dorawa kurakuran da gwamnatin baya ta yi kuma shi Allah ya sa ya gane kurakuran su zame masa izina da darasi da zai kauce musu ya tsaya yayi abin da ya kamata
shugaba Buhari dai wanda bai faizanta da manema labaru ba tun haihuwarsa karaga 2015 ya taba yin alwashin mutane za su gani a ƙasa
ba wanda ne yasa al'umma suke yadda da magana in na fito ne ta sai waɗannan abubuwa wanda ne duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba na yi gwamna na yi minista na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na PTF aka samu manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana riƙe amana
shugaba Buhari ya ce lokaci ya yi da zai yi bankwana da mazauna Abuja zuwa mahaifarsa kuma zai yi nesa da su ne ba wai don wata damuwa ba don ya yaba ƙauna da suka nuna masa amma yana ganin ya dace ya sulale zuwa ritaya Nasiru Adamu El-Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulminku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A ƙarshen makon jiya ne dai kasuwar gun dan fashin nan na daji da aka kira dogo gide ya sako wasu ƴan mata hudu daga cikin ƴan mata 11 na kwalejin gwamnatin tarayyar Najeriya da ke birnin Yauri a jihar Kebbi, bayan da suka shafe watanni 22, wato shekara biyu kenan babu wata biyu a hannunsa. Ƴan matan da aka sako da sun hada da Bilha Musa, Faiza Ahmed, Rahama Abdullahi da Hafsa Murtala, kuma suna cikin yaran da ƴan fashin dajin suka sace a lokacin da suka kai hari a kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri a ranar 17 ga watan Yunin shekara ta 2021. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin iyaye da aka sace wa yara, Malam Salim Kaoji, ya shaida wa ƴan jaridu an sako yaran ne dai bayan da aka biya wasu maƙudan kuɗaɗen da kuma aka tara tare da taimakon al'ummar Najeriya bayan buɗe wata gidauniya da aka yi domin tara kuɗin fansa da za a bai wa ɗan fashin dajin. Ga dai hirar da wakilin Muhammad Nasir ya yi da Malam Salim Kaoje game da abin da ya faru har ta kai ga sako ƴaƴan nasu guda hudu, inda kuma har yanzu guda 7 yake ci gaba da kasancewa a hannun ɗan fashin.
Eh, to kamar da kuka sani dai a bangaren uwaye ne 11 su ne suka yi kokarin dawa da ƴaƴan nasu gida. Tun hudu inda muka ce ne mu dawo da mutum 11, Allah bai hukunta ba. So inda muka kwashe cikin kwana, sorry, muka fashe almost 6 days kuma shi da kenan. Don mu ga na yara sun dawo, amma dai cikin hukuncin Allah guda da muka samu. Amma duk da haka nan ana nan an ci gaba da izinin Allah, muna sanin yaran za su dawo gaba ɗaya, muna kokari.
Na san a can baya kun kaddamar da neman taimako da yake an rubuta ma gwamnati ba ta ce komai ba. Ma sani fa yanzu an samu biyan wani abu ne kamin a samu waɗannan yaran hudu?
Eh, to kamar yadda ka sani, kamar lokacin gaskiya ne mun a silfon inda muka dan sayar da kaddarorinmu da dai wasu al'amura wanda muke da kuma muka nemi taimakon al'umma mai turo mai sisi domin mu ainihin fuskanci wannan matsala tamu. So gaskiya ne waɗannan kuɗaɗe su ne muka amfani da su domin tabbatar da cewa waɗannan yaran sun dawo. Kuma kuma idan masu bayani Allah ya hukunta duka suka dawo ba, mu fara samun hudu. Kuma ba mun tsaya nan ɗaya ba ne. Yanzu haka akwai uwaye na can, ana ci gaba da wannan al'amari.
To kamar wani irin condition kuka samu yaran da suka dawo?
Eh, to condition ne inda mutum ya yi shekara biyu a cikin daji, ba uwa ba uba, ga matsala na kaɗaici, ta'addanci da duk wasu al'amura. So amma alhamdulillah dai yaran sun dawo, suna nan asibiti ana ba su kulawa.
An ce kamar gwamnati ta gayyace su, gwamnati ta yi magana da ku ne bayan dawo su?
To ai ka san dama mu ba wani bamu da wani abin nan da gwamnati illa waɗannan yaran su dawo. Gwamnati ta gayyace mu gaskiya ne, kuma ta gan su yanzu haka ita ma ta ɗauki nauyin su, tana ainihi diba lafiyan su da duk wasu al'amura. Dama duk inda aka yi to waɗancan yaran ma da aka yi to su duka, ai idan aka dawo da su dole wurin gwamnati ake kai su. So haka mu ma da muka ɗauko su, ai gwamnati muka hanzarta ma.
To akwai rahoton nan na gani cewa kamar wasu su sun hito da yaran da suka haifa tare da bandit ɗin, gaskiya ne?
To gaskiya ina ga wannan magana ni ban da wannan hakikancin wannan abu, ya ka dai ina mai tabbata maka yaran mu sun dawo. So mu ma aka muke ji kamar da kajiya.
To su sauran da suka saura 7 su ma ƴan mata ne?
Eh, ai duka yaran su 11 mata ne, suka rage hannunsu.
To malama Manira Bala Ngaski na ɗaya daga cikin iyaye mata da ita ma ƴar tata aka sako ta, kuma ta yi ƙarin haske game da halin da suka shiga kawo yanzu.
Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah, mun yi farin ciki mafi girma wanda ba mu iya misalta shi. Amma har yanzu ga akwai sauran bakin ciki a tare da mu, don ba haka muka so ba. Duk da yake Allah ya ce abinda duk kake bukata ba za ka same shi ba, ba kowane abu za ka nema ka same shi wurin Ubangiji lokaci daya ba. To mun gode ma Allah, mun gode ma Allah, kuma mun yi hamdala, mun ji daɗi. Sannan kuma muna roƙo, har yanzu ga roƙo muke yi, duk wani mai hanya da ya san zai taimaka muna, har yanzu ga hanya buɗe take, muna neman taimako wurin al'umma, ba wai Kristiyan ba ko musulmai ko pagan, ko ina muna neman taimako wurin al'umma, a taimaka muna. Duk wanda ya san yana da wani hanya ko wani ƙarfi ya taimaka muna. Don ni nan da kuke gani na, nayi wata uku yadda nake yini zaune, haka zan kwana zaune babu bacci. Akan haka na hannata ci rasa ƙafafuna, don da ban ko iya tafiya. komi sai Aminu ba hannu ba kawo cikin yaddan Ubangiji te gashi. Allah ya sassauta min saboda ya san da cewa an zalunce mu kuma ya yi muna mafita. Muna roƙon Allah, Allah ya muna mafita mafi alheri ga sauran waɗanga yara bakwai da suka kin gidaje.
Kamar dai da aka sani iyayen waɗannan yara da aka sace kusan shekaru biyu da suka gabata, wasun su tuni suka riga mu gidan gaskiya sakamakon fargaba da kuma ciwon zuciya da ya kama su. To ganin yadda gwamnati ta yi watsi da wannan matsala na sace yara da aka yi a kwalejin gwamnatin tarayya, mallakan gwamnatin tarayya, ko akwai wani mataki da iyayen za su ci gaba dauka kenan domin kubutar da ragowar ƴaƴan nasu guda bakwai da ke hannun dan fashin dajin? Ga dai Malam Salim Kawoje.
To gaskiya muna kira ga gwamnati har yanzu da Allah ta yi kokari ta shigo cikin al'amarin. Abubuwa ne wanda yake da cewa mun gwada mun ga kamar suna yiwa kuma da izinin Allah za su. Har yanzu muna kira ga gwamnati da Allah ta yi kokari ta gaggauta ta shigo cikin al'amari domin ganin waɗannan yara bakwai da suka rage hannun su ma sun samu mutuncin kansu.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ja barki, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Joli Legal Creation naku Babangida Chipron ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne baban Dimamman Bande. Kace mutane 235 da aka tabbatar sun kamu da cutar sankarau a Najeriya abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata cibiyar yaƙi da cututtuka ta Najeriya ta tashi tsaye wajen wayarwa mutane kai kan rigakafin kamuwa da cutar. Allah kare, amin. Sai kuma ra'ayin Abubakar Lawal gidan dan maye Jargaba. Kace sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah ku gaya gwamnatin APC cewa ta gaggauta kwaso 'yan Najeriya waɗanda suka makale a Sudan, saboda gashi yanzu sakacin gwamnatin APC ya ja sanadiyar da rikicin Sudan ya fara shafar 'yan Najeriya. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Abubakar Yahaya Lakwaja. Kai ko cewa kai mu dai mutanen Lakwaja mun tsunduma cikin bukukuwan sallah babu ruwan famfo, wannan al'amarin ya ɗaure mana kai matuƙa. A don haka muke kira ga masu hannu da shuni da su koyi da hajiyar ya gwamna wajen aikawa da ruwan tankoki a unguwannin Lakwaja don rage wa jama'a musamman iyaye mata raɗaɗin ƙarancin ruwa da suka yi fama da shi. Da fata Allah ya ba mu ikon taimakon junanmu, amin. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace don Allah ku faɗa wa gwamnanmu na jihar da Magaram Lawalli Ahmadu Madugu cewa har yanzu mu fa al'ummar garin Madatai da ke cikin shiya ta uku a jihar ta Zindar muna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu. Da fatan za a taimaka a haskaka mana garinmu na Madatai da wutar lantarki domin muna matuƙar buƙatarsa. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinki ne Husaina matar Alhaji Umar Fure Bagashuwa. Ke ko cewa kika yi Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon tarmutsutsu a wajen karɓan kayan sallah a Sana'a na ƙasar Yemen. Muna fata Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba, amin. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, ƙasashe na garzayawa Khartoum babban birnin Sudan don kwashe jami'an diplomasiya da 'yan ƙasar su, yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu da ba sa ga maciji. Ƙasashen Canada, Masar, Faransa, Jamus, Italiya, Sweden da kuma Amurka na daga cikin kasashen da ke amfani da jiragen sama da ayar motoci wajen fitar da 'yan kasashen waje daga Sudan. A halin da ake ciki, rukunin farko na 'yan kasar Somalia da suka tsere daga rikicin Sudan sun isa kasar Habasha, a cewar jami'an Somalia. 'Yan Somalia 27 ciki har da mata hudu ne suka isa Habasha bayan da suka tsallaka garin Matema da ke kan iyaka ranar Juma'a. Abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ya shaidawa muryar Amurka kenan.
To masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.